بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاكا يا أيها المسلمين مسألة البركة wannan yammaci namu na litini yau muna uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina shekara 1446 a kidai miladiya yau muna uku ga watan uku shekara ta 2025 mun tattaru a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan babban gida gidan Sakashim Ibrahim fadan gwamnatin jihar Kaduna domin ci gaba da gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda aka faro tun shekaran da ya gabata muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sada mu da dukkan alkhairin da yake sadar da mutanen kirki da shi a watan Ramadan muna fatan Allah ya kade mana dukkan sharri da dukkan fitina a wannan kasa ta mu da jahan mu da gidajen mu da angoyin mu da mataki na duniya ma gabaki daya Allah madaukakin sarki ya yi mana muwafaka la'akari da cewa wato wannan rana ita ce ranan farko ranan bude wannan tafsiri to zamu amfani da wannan dama mu isar da sakonni kamar haka abu na farko mu jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya tsawaita rayuwar mu ya ba mu koshin lafiya har muka kawo watan Ramadan gashi yanzu muna azumi wanda ko mun san cewa mare lafiya yanzu haka kila ko dai yana asibiti ko kuma yana kwance a gida wani ma yana tafe da cuta a cikin jikinsa ba zai iya yin azumi ba amma mu Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwar mu ya ba mu lafiya ya yalwata mana ƙarfi a cikin jikin mu gashi muna azumtan watan Ramadan godiya ta tabbata ga Allah akan wannan katafariyar ni'ima babu shakka duk wanda Allah ya bashi lafiya har ya ƙara kwanaki 360 a rayuwarsa to Allah subhanahu wataala yana nufin shi da alkhairi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane biyu sun musulunta a gaban sa lokaci daya bayan shekara daya sai daya daga cikin su ya je yaki ya mutu a gurin yaki bi ma'ana yayi shahada mutuwa gurin yaki ita ce kololuwan darajar mutuwa a musulunci babu mutuwa mafi daraja mafi daukaka kamar mutuwa a gurin yaki to wannan sahabi ya je gurin yaki yayi shahada ya mutu daya daga cikin su kuma sai da ya kare shekara daya a duniya sannan ya mutu akan gadansa shi ba yaki ya tafi yayi jihadi ya mutu ba amma sai daya daga cikin sahabbai ya mafarki cewa ya ga waɗannan mutane guda biyu an tashi alkiyama amma wannan mutumin da ya mutu akan gadansa ya shiga aljanna kafin wancan mutumin da ya mutu a gurin yaki to dadin alkhairi kuna da alkhairi mai yawa tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin su sai wannan sahabi ya dauki wannan mafarki ya kai ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ai mata fashin baki yace shi abin ya daure masa kai yadda za a yi mutumin da ya mutu akan gadansa ya riga mutumin da ya shahada shiga aljanna nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ai wannan mutumin da ya mutu daga baya akan gadansa ashe Allah bai ƙara masa tsawon shekara a rayuwarsa ba wanda yayi salloli guda dubu kaza ya azumci watan Ramadan ya ribaci lokaci yayi amfani da dama ya yawaita waɗansu aikace-aikacen alkhairi wanda wancan mutumin na farko bai same shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan shine dalili shine sirrin da ya sanya mutumin da ya mutu akan gadansa ya shiga aljanna kafin mutumin da ya mutu a wurin yaki mahallin shahid anan shine mu ƙara godiya ga Allah da Allah ya bamu kwanaki 300 da wani abu duriya a rayuwarmu daga bara zuwa bana Allah kada ya san waɗanda suka mutu amma mu gashi muna cikin halin rayuwa da haka Allah ya bamu katafariyar dama da zamu ci gaba da aikin alkhairi mu samu yardan Allah mu samu kusanci zuwa ga Allah mu kuma sami wato ainin darajoji madaukaka ranar tashin alkiyama muna fatan Allah ka karo mana cikin falalanka Allah kuma ya sanya duk abin da zamu yi zama karbabbe a wurin sa abu na biyu yayin kwana musulmi babu shakka watan Ramadan wata ne wanda mutun ya kamata ya zo ya muraji an kansa kamar yadda ka san zaka je kai darasi sai a ce idan ka zo gida kai revision ka zo ka bibi darasin da ake maka to haka ya kamata kowane musulmi ya rika bibiyan kansa idan watan Ramadana ya shigo ka dauki kanka kamar wanda ya shiga dakin jarabawa bayan yayi karatu bayan ya gama jarabawansa gabaki daya da ya fito sai ya dauki kwashin faifa dinsa sai ya koma ya ci gaba da bibiyan amsoshin tambayoyin da aka yi masa ya gano inda ya samu kurakurai ya gano inda ya samu naƙasu ya gano inda ya samu zarbadiya ya gano abin da bai rubuta ba to kaga duk wanda ya fito daga ɗakin jarabawa ya dauki takardan jarabawansa ya auna da abinda ya rubuta abubuwa da yawa za su bayyana masa wanda ya kamata a ce yayi su amma bai yi ba to haka ya kamata kowanne daga cikin ya dauki watan Ramadan ka dauki watan Ramadan wata ne da zaka bibi kanka kaga inda ka samu tasgaro ka gyara kaga inda ka wuce wuri ka dawo ka daidaita kaga yadda ka samu ci baya ka cincida kanka domin me domin ka samu kusanci a wurin Allah subhanahu wataala wannan kuma zai faru ne ta kofofi guda biyu kofa ta farko zaka kalli alaka tsakankaninka da Allah ka gyara kofa ta biyu zaka kalli alaka tsakankaninka da bayin Allah ka gyara alaka tsakankaninka da Allah babu abin da zaka yi mafi daraja fiye da tsarkake zuciyarka da tsaftace ta da tutaka tsantsan da kokari wurin kawarke daga miyagun cututtuka na zuciya cututtukan da idan sun kama zuciya sukan raunana zuciya sukan gurbata zuciya sukan matar da zuciya ma wani lokaci kuma duk wanda aka yi rashin dace zuciyarsa ta mutu ko zuciyar shi ta rauni to irin wannan mutum zai samu mummunan rayuwa a duniya zai yi mummunan mutuwa kuma yana da mummunan makoma ranar tashin alkiyama da haka idan watan Ramadan ya shigo kai bakin kokarinka ka tsaftace zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ka daidaita ta tsakankaninka da Allah babban abin da zaka maida hankali akai gyaran imani ka tabbatar da ka kubuta daga duk wani abin da ke ruguza imani abin nan ko kafirci ko munafinci ko shirka da Allah babu sharri a duniya kamar waɗannan abubuwa guda uku da kafirci da munafinci da kuma shirka ga Allah subhanahu wataala kuma abin ban takeici shine a wannan zamani har ma zamanin da ya gabata mutane suna shirka da Allah wanda shirka da Allah babban kafirci duk wanda ya mutu yana da shirka da Allah to ba shi da rabo a cikin gidan aljanna makomansa ita ce wuta kamar yadda alqur'ani mai girma ya faɗi innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wama lizzalimina min ansa da haka mutun ya bakin kokarin sa ya ga yani sanci sharka da Allah Allah madaukan sarki ya tabbatar da cewa wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum mushrikun mafi yawan mutane ba sa iya rayuwa da imani sai sun gwamata da shirka sai kaga wadansu abuwa kanana a rayuwar duniya yasa ina sa mutane suna shirka wani yana neman auren wata sai yayi shirka da Allah wata tana neman ta samu fada a wurin mijinta sai ta yi shirka da Allah wani yana neman ya samu wata kujera babba sai yayi shirka da Allah wani yana neman ya samu kariya sai yayi shirka da Allah to duk wanda ya shirka da Allah ya rabu da Allah faufau idan kuma ya mutu yana shirka da Allah makoman sa ita ce wuta azzalimai ba su da mataimaki a wurin Allah da haka mutun ya gyara wannan aqidar tasa ya gyara irin wayannan miyagun aqidu da ake samun su a wadansu daga cikin jami'o'i musamman a wannan zamani muna ganin irin yadda ake dasa wadansu miyagun aqidu a jami'o'i aqidan kora samuwar Allah ko kuma kore cancantan rukun addini akwai wadanda suke ganin a ce kai addini an bata maka lokaci an kwace maka alfarmanka da haƙƙinka na dan adam a baka dama kai abin da kaga dama wannan gurbatacciyar aqidan tana nan tana yawo a cikin jami'o'i Allah ya kyauta sai kaga Muhammadu yazo ana fira da shi akan addini yana gaya maka cewa addini takura ne kawai addini ya kwace ma dan adam yanci to kaga wannan muguwar aqida aqida ce ta munafinci sai mun yi taka tsantsan akan ta mun yi kokari ganin mun warke daga wannan muguwar cuta sannan ga wadansu miyagun aqidu wadanda yake muna ganin su a yau suna faruwa wanda yake su ma sai mun yi taka tsantsan da su kamar irin wannan aqida sananniya a rika daukan Allah ana ba daidaikun mutane kowa san wannan gurbataccin aqida ce kuma bannaci a ce dan adam wanda an san haihuwansa an san yarantansa an san ciwonsa an san cin shi da shan shi shi ma a ce shi ma Allah ne kuma za a dauki hakokan Allah a bashi to kaga duk ire-iren waɗannan aqidu sai mun yake su mun tsaftace zukatanmu daga gare su da aqidan shi'anci za a yi addinin musulunci amma ba ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ba kuma wannan aqida tana ruruwa a cikin al'umman mu a yau gaya nan ana zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana batanci gare su ana cin mutuncin matayen manzon Allah ana cin zarafin su kamar mu da muke zariya muna ganin mu idan mu yadda ake daura makariya igiya da sarka ana dukanta ana cewa ita ce nana Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a daidai lokacin da yake kowace mace in bata ci albarkan komai bata ci albarkan zama da mijinta ga mai girma sakataren gwamnatin jihar Kaduna ai matarsa ta samu daraja ne da ta rabu da shi matan mai girma gwamna ta samu daraja ne da ta rabu da babban mutum to yanzu a ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da alfarma saboda sun rabu da babban mutum sai dai a ce eh Annabi waina Allah ne amma kuma matan shi da ɗan iska ne karuwai ne jama'a musulmi ban ganin akwai bala'i da gurbacin aqidan da ta wuce wannan shi yasa gwamnati Allah ya saka muku da alkhairi amma aiki na gaban ku akwai abin da yake sai an yi amfani da ƙarfi a danna sharri kar a bari sharri ya ci gaba da ruruwa yana yaro a cikin al'umma to wannan fitinan ta shigo mana shegiya ce ba ta da uwa a Najeriya daga wata ƙasa ba uwa ta shigo mana to yanzu ko kuma Allah ku ne ya ba ku amanin al'umma sai kun yi da gaske dan ganin yadda za ku tsamu ku ceci imanin al'umma daga wannan bakar ku murci guba da ta fada mu al'umma na aqidin shi'anci Allah madaukar sarki ya shiryar da mu akwai wata aqidar ita ma wata ita ma bace ƙasa da wannan gurin sharri ba ita ce aqidan zargin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan manzon Allah ya fayi surutu ya ji ya faɗi hadisai da yawa yayi faɗi ba a tambaye ka ba abinda Allah ya ce kawai ya faɗa Qur'ani ita ma wannan aqidan ana kiranta aqidan qalaqato ita ma ba daidai bace, ita ma ba daidai bace. To ita ma sai an yi haƙi zuciya, ka tattali imanin ka dan ka fada cikin wannan. Kana iya ganin wani malami yace zai tafsirin Qur'ani a jami'i baki, shi yana fassarawa yana muku bayani, amma kuma in ka tambaye shi ya bayanin da manzon Allah yayi, sai ya ce maka manzon Allah ya fi surutun banza ne ba aike shi ba, amma shi kuma ya zauna da nashi daliban yana musu bayani. Ka dubi irin wannan tuka da warwara, bayanin annabi an ce na banza ne, amma shi kuma wannan malamin ya zauna da nashi daliban yana musu bayani. Kaga irin wannan aqida ita ma sai an yaki zuciya a warke daga gare ta. Sannan kuma hukuma ku yi da gaske dan ganin kun tsamar da imanin al'umma, kar mu fada cikin wannan fitina da bala'i da tashin hankali. To da sauran cututtuka na zukata waɗanda suke da alaka da hasada, waɗanda suke da alaka da girman kai, waɗanda suke da alaka da ganin fifiko akan wani, duk waɗannan cututtuka suna gurbatar da zuciya, suna raunana zuciya, suna ma iya matar da zuciya ga baki daya. To a janibin alakanka da Allah, sai ka tsarkake zuciyarka ga baki daya daga waɗancan miyagun cututtuka da kuma waɗannan cututtuka na hasada da girman kai da fariya da alfahari da makamantansu. A kofa ta biyu kuma, sannan ka shagaltu da bautan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, duk cikan mu nan a matsayin bayi muke, babu wani abokin Allah a cikin mu, babu wani wanda suka tara jinsi da Allah, ko yace dan garin mu ne ko dan anguwan mu ne, duk cikan mu bayi muke ga Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa'adahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, duk cikan mu bayi muke ga Allah. Da aka mutasa bautan Allah subhanahu wa ta'ala a gaba, muna masu neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda za mu ƙara bayani idan mun zo tafsirin Fatihatul Kitab insha Allah ta'ala. Sannan kofa ta biyu shine yadda alaka tsakaninka da bayin Allah. Ya dan uwana musulmi, kada ka yadda ka cutar da musulmi ko ta kowace irin kofa, ko da zancenka, ko da aikinka, ko da kudurinka, karka yadda ka cutar da musulmi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito, yana cewa man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannata falta'atuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Manzon Allah yake cewa duk wanda ke son a shigar da shi aljanna, a tsamar da shi daga wuta. Kun ji waɗannan abubuwa guda biyu, duk wanda ke son a shigar da shi aljanna, a tsamar da shi daga wuta. To ga sirri guda biyu annabi ya faɗi, shine ya sadu da Allah yana mai imani da Allah, imanin da shirka bai cakudu da ita ba, sannan kuma irin mu'amalan da kake so mutane su yi maka ita zaka rika musu. Wannan ka'ida ce, irin yadda kake so mutane su rika maka mu'amala, kai maka mu'amalance su a haka. Kowa zai so a tausaya mishi, kai ma karka tausaya ma bayin Allah. Kowa zai so a bashi hanzari, kai ma karka ba bayin Allah hanzari. Kowa zai so a yi mishi magana mai dadi, kai ma karka yi ma mutane magana mai dadi. Kowa zai so a mutunta shi ko da yayi laifi, to kai ma ka mutunta bayin Allah a matsayin mu na duk cikan mu nan masu laifi ne. Babu wani mala'ika saukake daga sama, babu wani annabi da ke karban wahayi. Kuskure na iya kama ni, mantuwa na iya kama ni, ganganci na iya kama ni, duk ɗabi'un dan adam ne. To amma fa ina son a bani hanzari, kai ma kana son a baka hanzari. To mu mutunta jinsin dan adam, mu tausaya ma bil adama, mu ainihin yi musu kyakkyawan zato, mu kyautata mu'amala tare da bayin Allah. Wannan shine saƙo na biyu. Saƙo na uku, wato muna da buƙatuwar mu ɗauki Ramadana watan Alƙur'ani, mu makalkale mu Alƙur'anin nan, mu karanta Alƙur'ani, mu bibi tafsirinsa, mu yi bakin ƙoƙari ganin aiki da Alƙur'ani mai girma gwargwadon abin da za mu iya yi. Abin da Ƙur'ani ya hana mun nisance shi gaba ki ɗaya. Haka ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abinda na umarce ku da shi ku zo mishi gurgurdan abinda za ku iya amma abinda na hane ku faufau ku nisance shi matsayin shi kawai shine a masallaci ko in an je makaranta amma a sauran fagagen rayuwa ba ruwan qur'ani da mu to wannan babban kuskure ne kuma ba daidai bane akwai aqidan secularism nakan fade ta a mafi yawan lokaci wanda suke ganin cewa dole a bambance addinin musulunci bai kamata ya zama yana da ruwa da tsaki a harkan siyasan al'umma ba bai kamata ya zama yana da ruwa da tsaki a harkan zamantakewa ba bai kamata ya zama yana da ruwa da tsaki a harkan economic tattalin arziki ba addinin musulunci kawai zai tsaya ne a masallaci amma sauran fagagen rayuwa da yadda za a sami dukiya yadda za a yi zamantakewa yadda za a samar da tsaro wai wannan duka mutane su ne za su yi ma kansu zai to wannan ba gaskiya bane alqur'ani mai girma kingdom ne ya hada komai babu abin da ya boyu a cikin alqur'ani mai girma komai yayi bayanin sa sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to wanda bai sani ba yana da haƙƙin da zai mai da kanshi zuwa ga malamai na Allah waɗanda suka sani domin su fayyace mana bayanan shiriyan alqur'ani mai girma abin da ke da alaka da rayuwar dan adam gabaki daya sannan mu amfani da wannan dama sako na hudu kenan mu yawaita addu'a a watan ramadan Allah subhanahu wataala domin ya nuna mana alaka mai karfi tsakankanin addu'a da watan ramadan bayan ya jero bayani akan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun bayan qur'ani ya jero bayani akan azumi kawai sai Allah ya kawo wani ratsiya sai ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal'minu bi la'allahum yarshudun sai kuma Allah ya cigaba da bayanin azumi da wannan sai malamai suke cewa wannan yana nuna maka irin kyakkyawan alaka mai karfi tsakankanin ramadana da addu'a kenan ya kamata kowanne musulmi yake da wata damuwa da yake dakwanta a shekara ko yake da wata bukata da ya fuskanta a rayuwarsa ko yake tsoron wani sharri ko yake kwadayin wani alkhairi ko uba da ƴaƴansa ko wani daga cikin ƴaƴansa suka kangare ko miji da matarsa ta kangare masa ko mace da mijinta ya ki mata hannu ko wani shugaba da talakawan shi suke neman su yi masa bore ko talaka da shugaban shi ya ki mishi hannu to kana da cikakkiyar dama a watan ramadan ka fuskanci Allah da addu'a ka roki Allah da safi ka roki Allah da rana ka roki Allah da daddare ka daga hannu ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wataala kai ma kanka addu'a kai ma al'umma addu'a kai ma kuma iyaye da malamai da shugabanni addu'a wannan yana daga cikin aqidan musulmi aqida ta kirki to sako na karshe shine godiya da yabo da jinjina akan waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin gabatar da wannan tafsiri wanda aka fare shi a shekaran da ta gabata babu shakka mai girma gwamna ya cancanci godiya akan wannan al'amari domin kamar yadda aka yi bayani wancan karo cewa wannan gida duk da girman sa gida ne da ke yayi al'umma gida ne da kowa yana jibinta kanshi zuwa ga wannan gida babban gida ne babu wani gida mai daraja na farko kamar wannan gida amma kuma kash gidan bai taba halartan bai taba shaida tafsirin alqur'ani mai girma ba sai a wannan karo a zamanin wannan gwamna mai girma sanata Obasani Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa imani amin da haka mai girma gwamna ya cancanci yabo muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara mishi hasken alqur'ani ya kara mishi albarkan alqur'ani ya kara mishi daukaka da daraja saboda rabuwan shi da alqur'ani mai girma Allah kuma ya bashi kariya daga dukkan sharri da dukkan fitina da dukkan musiba Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama rahama da tausayi ga al'umma Allah ya cigaba da amfanar da al'umma a addini da rayuwa da irin wannan kyakkyawan jagoranci ne shi sannan a tare da haka akwai mataimakan sa wadannan mataimaka na mai girma gwamna ga su sune muke tare da su a yanzu wanda yake ga mai girma sakataren gwamnatin jiha ga mai girma PPS ga sunan da sauran wanda yake ba zan iya kiran kowanne ba da matsayin shi saboda ba a rubuce ki a gaba na ba amma dai su ne mataimaka gwamna waɗanda yake da haɗin kansu ne da goyen bayan su da nufin alkhairin su har wannan tafsiri mai albarka ya tabbata kuma ga fuskokin su nan a tare da mu a yanzu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar su albarka Allah ya shiryar da su ya shiryar da zuri'an su Allah ya biya musu buƙatun su na alkhairi Allah ya tsare su daga dukkan sharri da dukkan fitina da mu sauran mahalarta wanda yake ga jami'an tsaro nan a cikin mu waɗansu jami'an tsaron a cikin uniform waɗansu kuma a cikin fararen kaya da mu sauran mahalarta duk goyen baya ne muka bada don ganin wannan tafsiri ya ci gaba da gudana muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara mana albarka Allah ya karbo wannan aiki namu ya amfane mu da shi duniya da lahira to da sauran duka masu fadata shi a cikin wannan al'amari har masu recording suna yada mu duniya wannan alkhairi to su ma sun cancanci yabo kuma sun cancanci addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar su albarka to a takeicen takaitawa da waɗannan ƴan takaitattun kalmomi muke bude wannan tafsiri na bana da sunan Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a wannan a wata namu na azumi ya sanya mana albarka a cikin alqur'ani mai girma ya sanya mana albarka a cikin dukkan ibadun da zamu yi abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.